ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. wannan rana ta Litinin 5 ga watan Rabiul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1427, wanda ya yi daidai ga 3 ga watan April miladiya 2006. A wannan majalisi da muka saba karanta littafin al-Ubudiyya na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda muka ce a yau ba za mu karanta littafin al-Ubudiyya ba, a madadin haka za mu yi bayani ne akan hukuncin abin da yanzu yake gudana, yake wakana ba a nan Najeriya kadai ba, da sauran kasashen musulmi na taron maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk shekara an saba yin irin wannan tarurruka a gurare da dama, a kasashe da dama, daga jama'a masu yawa, kamar yadda bayanin hukuncinsa kuma shi ma ana ta yi daga malamai da dama na kasashe da dama, kowa da irin bayanin da yake yi. Tafiyarmu ta Ahlus Sunna, wanda yana daga cikin babban aikin Ahlus Sunna a duk inda yake, kokarin tabbatar da gyara cikin rayuwa ta al'ummar musulmi, da faɗakarwa akan dukkan abin da ake ganin ba daidai ba ne, wannan ita ce rayuwa mai kyau ga al'ummar musulmi. Ba dan ana irin wannan faɗakarwar ba, to da yanzu shi kansa addinin musulunci ya zama tamkar addinin kiristoci. An cancanza shi, an jirkita shi, an barar da duk wasu abubuwa na asali a cikinsa, ya zama na sai gurɓataccen ne ake aiki da shi. Amma saboda faɗakarwa da aka sani cikin al'ummar musulunci tun kafuwar musulunci zuwa yau, wannan shi ya tsare mana ingantaccen musuluncin har zuwa yanzu muna karanta shi, har zuwa yanzu kuma ana samun masu riƙo da shi, suna aiki da shi. Saboda haka faɗakarwa za ta ci gaba, nasiha za ta ci gaba. Abinda kawai ake bukata a kullum shi ne idan za mu yi faɗakarwa ko nasiha dangane da abinda yake ba daidai ba, za mu yi ta cikin ilimi, za mu yi ta da hujja, za mu yi ta a karance, ba wai da ka ba, ba wai ina zaton ba. Duk wasu abubuwa da za su wakana a cikin da'irar wannan addini, to akwai bayaninsu a cikin littattafai na malaman musulunci. Waɗannan tarurruka da ake yi da sunan tarurrukan maulidin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, abu na farko da ya kamata mu sani, wanda kuma ba na zaton akwai mai ja a kansa, sawa'un ya yadda a yi maulidi ko bai yadda ba, dukkanmu mun yi intifaki. Haka nan duk malaman da suka yi rubuce-rubuce, masu cewa ai maulidi da masu cewa kada ai maulidi sun yadda da wannan abin da zan faɗa, babu wanda yake da ja a kai. Wannan abu kuwa shi ne cewa maulidin annabi sallallahu alaihi ko taron maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne da babu bai wakana ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah bai yi shi ba, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yi shi ba, tabi'ai ma ba su yi shi ba, asba'u tabi'ina ma ba su yi ba, tabi'ul asba' ma ba su yi ba. Babu mai ja akan wannan, saboda haka al-qurunus salasatul mufaddala, al-qarnannukan nan guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita su akan dukkanin sauran alƙarnai da za a yi bayansu, wanda su ne ƙarni na sahabbai da ƙarni na tabi'ai da kuma ƙarni na asba'u tabi'i, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake khairun nasi ƙarni thumma alladhina yalunahum, mafi alkhairin ƙarni shi ne ƙarni da na rayu a ciki, wato ƙarnin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fi kowane ƙarni zama mafi alkhairi. Sannan mai bi masa ƙarni na biyu shi ne ƙarnin tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ƙarni na uku shi ne ƙarnin asba'u tabi'ina almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk mun yi ittifaqi akan cewa waɗannan al-qurunul mufaddala din gaba daya basu san wani abu taron maulidi ba, basu taba yi ba, basu taba kira ayi ba. Don haka wannan kalmar ma al-ihtifalu taro bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam babu ita a kamus din waɗancan alƙarnai. Idan suka ce maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam suna nufin inda aka haife shi da sanda aka haife shi, wannan shi ne abinda suka sani. In aka faɗi kalmar maulid abinda suka sani kenan, su ce an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka a lokaci kaza, wannan shi ne kawai abinda suka sani da wannan kalma. Daga baya ta ɗauki wani sabon salo take ba da wata ma'ana daban. Daga cikin irin malaman da suka yi gaya mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da almajiransu ba su san maulidi ba, akwai shehin malamin nan da jimin malamin nan na malikiya Tajuddin Umar ibn Ali al-Lakhmi wanda aka fi sani da al-Fatihani. Tajuddin al-Fatihani ɗaya ne daga cikin malaman mazhabar malikiya wanda ya rasu hijirar manzon Allah tana 734 a Masar. Wannan malami yana da wani littafi sunan shi ko kuma ta risala ya kankanwa sunanta al-maulid fil kalami ala amal al-maulid. A cikin wannan littafi nashi abinda yake cewa لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وأهل شهوة النفس وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون. أبدا ما لم يكي سوى يسي ونن تعالوا لك أن مولدي دسكي من سنينا لون أسلي وتون دليل القرآن كو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسي باب ونقيد قسكما لمن ونن الأمة da aka ruwaito mana cewa ya yi irin wannan aiki. Wace waɗannan kuma malamai waɗanda su ne ababen koyi a cikin wannan addini, su ne suke riƙo da bin diddigin abinda magabata suka yi aiki da shi. Yace bari wannan magana, shi wannan taro da ake yi bid'a ce. Al-battaluna, masu ɓarna su suka kirkire ta. Kuma wannan bid'a, wannan maulidi da ake yi, yace bin san rai ne wanda al-akkaluna, masu ci da addini, suka himmatu da shi. Wannan magana tana nan ba wani ne na kaltota ba, illa Suyuti a cikin littafinsa Alhawilul Fatawi, a yayin da yake kokarin ya kara maulidi, yace to ga abinda kuma Al-Fakahani ya faɗa, ni kuma zan kawo maganganun sa masa raddi. Saboda haka shi ya nakalto mana maganganun da Fakahani yayi akan maulidi. Saboda haka ba wani littafi ne na Wahabiya ko na Makiya manzon Allah, bare a ce ƙarya suka yi masa. Don haka aje a duba Alhawi, yana nan a cikin mujalladinsa na farko, za a samu wannan risala ta Husnul Maqsid fi amal al-Maulid Tasyu'i, a ciki ya fara kawo maganganu, ya kawo maganganun shi Al-Fakahani da nufin da zumbar zai masa raddi. To amma raddin bai yiwu ba, saboda abubuwan duk da ya faɗa ba za su iya tura abin da ya kawo ba, kamar yadda za mu ji a cikin wannan bayani namu. Wannan fatawa ta Imam Al-Lakhmi Al-Maliki, wasu daga cikin malikiya ma sun dogara da ita wajen karhanta maulidi, cewa maulidi ba kyau, makaruhi ne. Akwai Al-Imam Al-Adawi, wanda aka fi sanin hashiyarsa Hashiyatul Adawi, ana karantar da ita a makarantu ko kuma a zaurruka. To yana da hashiya kuma da yawa, Mukhtasarul Khalil, littafin Mukhtasar, shi wannan malami Al-Adawi ya masa hashiya a cikin sifili na 8. Yana magana akan wasiya, wani yayi wasiya da dukiyarsa, yace ga ta na iya mutu ayi maulidi da dukiyar. To shi ne wannan malami yake cewa, ammal wasiyatu ala al-maulid الشريف فذكر الفاكهاني انه عمل ان عمل المولد مكروه. يشي متين يي وصيه يشي ذا اي مولدي ده كودنسا شي تو اي فاكهاني يا غيا منا تيوا مولدي مكروه دي معناه باكيو تو لا كاي دوغره ده مغنر فاكهاني وجه روشه wannan wasiyi. Haka nan Abu Abdullah Muhammad Illish ne littafin Fathul Ali al-Malik في الفتاوى على مذهب الامام مالك اتسلي سنه فرقو شافي na 205 a ciki shi ma ya dogara da wannan fatawa ta al-adawi ta al-fakahani. Yayin da aka yi masa tambaya, shi kuma tambayar sa aka yi, aka ce da shi mutum ne yana da saniya, saniyar nan tayi rashin lafiya, alhalin tana da ciki, sai ba kancan cewa idan har Allah ya bata lafiya zai yanka abin ta haihu, abin da ta haifa zai yanka shi bayan ya girma a bikin maulidi. To sai Allah ya ba wannan saniya tashi lafiya, ta kuma haifi ya mace. To amma bai cika ba kancan ba, don haka maulidin ya zo sai bai yanka ba, wani maulidin ya zo bai yanka ba, hatta girma ita wannan yar, hatta ita ma ta yi ciki. To shi ne yake ganin, to yanzu ya zai yi, ga wani maulidin ya zagayo, zai yanka wannan mai cikin ne wacce daman ita yace zai yanka, ko kuwa a'a zai samo wata ce a madadinta ya yanka. To shi ne shi mai Fathul Ali al-Malik yake bashi ansa, yace da shi la yalzamuhu shay'un, ba abinda zai yanka, shi ba abinda zai yanka. Li'anna amala maulidin lirrasul sallallahu alaihi wa sallam laysa madduban, domin yin aiki na taron maulidi ba abu ne da yake mustahabbi ba, kuma ba abu ne wanda yake mandubi ba, wanda shari'a ta nema ai, khususan in ishtamala ala makruhin, musamman ma in za a yi wani abinki a cikin taron, yace kamar karatu ta hanyar rerawa ko kuma waƙe-waƙe. Yace kuma a wannan zamani babu wani maulidi da za a yi face akwai irin wannan koma abin da yafi wannan. Yace wan nazaru innama yalzamu fi ma nudiba, shi ko ba ka ce ana cika shi cikin abin da shari'a ta yadda da shi ta yadda a yi. Saboda haka wanda ya yi bakacin zai yi laifi ba a yadda ya cika ba, kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya nakalto maganar al'adawi wanda shi kuma ya kawo maganar faka hali. Saboda haka ga waɗannan malamai duk sun tafi akan cewa wannan maulidi ba a san shi ba a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai, yin sa ma kuma ba addini ba ne, bid'a ce. To banda wannan akwai Abu Abdullahi Muhammad al-Haffar, shi ma ɗaya ne daga cikin malaman malikiya na Maghrib. A Alwan Sharifi a cikin littafinsa Al-Mi'yar al-Mu'rib, ɗaya ne daga cikin malaman malikiya yana da littafi Al-Mi'yar al-Mu'rib. To a ciki ya nakalto mana maganar ɗaya daga cikin malamansu, malaman malikawa. Muna ba da ƙarfi a kan malikawa saboda duk motsin da aka yi ɗan bid'a sai ce shi ba maliki ne, ko ba haka ba? Ka kawai ce ai wannan mazhabar hanbaliya ce, ni ko ba maliki ne? To shi yasa muka ce bara a tsaya a kan malikawan, ba za a je a ɗauko malaman Saudiya ba ko wasu, a malaman malikawan da suke karanta littattafansu. Abu Abdullahi al-Haffar yake cewa lam lailatul maulid لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة. شدنا مولدي ماذا باتانا قولي والنسون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لتابعي بس غموا بسنا تارواتكم والنندر دنسي وتعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة با أبن دسكيك آراواء تكم والنندر fiye da abinda suke a sauran dararrakin shekaru, ita ba sa yin haka. La'anna annabi sallallahu alaihi wasallama yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama la yu'azzamu illa bil wajhi alladhi shuri'a bihi ta'zimuhu, saboda idan zaka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama to ka girmama shi ta fuskar da shari'a ta zo maka ka girmama shi. Wa ta'zimuhu min a'zami alqurbi ila Allah jalla jalaluhu, girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi wanda za su kusantar da mutum zuwa ga Allah. Yace wa dalilu ala anna salafa lam yakunu yaziduna fiha ziyadatan ala sa'iril layali, yace dalilin da zai nuna maka ma wannan abun ba sananne bane a wajen magabata sahabban annabi da tabi'ai, yace ka duba za ka gani sun yi sabani a cikin wane dare ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama, sun yi sabani, wannan yace daren kaza, wannan yace daren kaza, wannan yace na kaza. Inda a ce wani abu ne da yake ake wani abu a cikin sa duk shekara, za a manta? Ba za a manta ba. Ka duba aikin hajji, an manta kwanakin da ake ko watan da ake aikin hajji? Babu wanda ya manta. An san watan da ake aikin hajji, an san kwanakin da ake aikin hajji, saboda shekara za a yi azumi an san shi watan da ake yin sa, an san kuma iya kwanakin da ake yi. To haka dukkan abin da yake na ibada ba za ka samu an yi sabani cikin kwanakin ma wanne ne ba wanne ne ba. Yace yana daga cikin abin da zai nuna maka salaf su ba sa wannan tarurrukan, sun saba wace rana, wanne dare ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama. Su faqila innahu wulida fi ramadan, wai suka ce ai a ramadan aka haife shi ba ma a rabiul awwal ba, wai suka ce a rabiul awwal. Sannan in a rabiul awwal ne ko a ramadan nawa ga wata, yace nan ma kuma suka yi sabani a wajen kauli hudu. To duk wannan ya nuna maka ba wani abu ne da suke ta yi yau da gobe. Falau kanat tilka al-lailatu allati wulida fi sabihatiha tahdusu fiha ibadatu bi wiladati khairil khalqi sallallahu alaihi wasallam la kanat ma'lumatan, shi da ake wannan daren wanda a kashe garinsa aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama, da a ce akwai wata ibada da ake yi
da ya zan dare ne sananne kuma shahararre, la ya kaufi a tilahu, ba za a samu saɓani a kan wanne ne ba wanne ne ba. Walakin lam tushra ziyadatu ta'zimin, yace amma ba a shar'anta ka ƙara girm ka kai wani abu da ba ka yi a sauran kwanakin shekara ba a wannan dare. Ya ƙara cewa ala tara anna yawmal jum'ati khayru yawmin tala'at alayhi ash-shams, yace duba ranar juma'a, ashe ba ita ce ranar da tafi kowace cikin ranakun sati ba? Ita ce wa afdalu ma yaf'alu fil yawm al-fadil sawmu, kuma abinda zaka iya yi ka nuna a nuna girman yini shine a ce ayi azumi a ciki, ba haka bane? Aka fifita Ramadan saboda azumin da ake a cikin sa. To amma duk da haka mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya hana azumin ranar juma'a. Ashe kaga ba girman rana ce sa a girman ayi wani abu a cikin ibada ba, a kebance ta da ibada. Ka duba shi Rabiul Awwal din, idan aka tafi akan Rabiul Awwal ne a watan da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallama, to za mu ga a Rabiul Awwal har ila yau Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira. Farkon mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka fara yi masa wanda shine ar-ru'ya sadiqa, kafin a fara aiko masa da wahayi a Rabiul Awwal ne. To duk da waɗannan abubuwa da Rabiul Awwal yake da shi, sun ce Isra wal Mi'raj shi ma sun ce a Rabiul Awwal aka yi shi. To idan aka ɗauki waɗannan abubuwa waɗanda dukkansu suna da tarihi babba a musulunci, amma duk da haka za mu ga shi Rabiul Awwal yana daga cikin al-ashhurul hurum, yana daga cikin al-ashhurul hurum, baya ciki, don sai Allah bai sa shi a ciki ba. Wannan ya nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, shike halittar abin da yake zaba abin da yake. Saboda haka ya zaba a cikin watanni, ya zabi watan Ramadan, a cikin kwanaki ya zabi kwanan Juma'a, ranar Juma'a, a cikin awanni kuma ya zabi ta ranar Juma'a bayan al'asar na ranar Juma'a, sannan a cikin dararraki ya zabi Lailatul Qadri, saboda haka shi yake yanka ya zaba abin da yake ya ga dama. Sai haka a cikin garuruwa ya zabi Makka ya fifita ta akan sauran, a cikin annabawa ya zabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan sauran, a cikin mala'iku ya zabi mala'ika Jibril alaihi salam. To haka yake wato halittar abin da yake so ya zabi wanda yake ga dama ya bashi fifiko. Saboda haka da ya ga dama sai ya fifita Rabiul Awwal din ko ya sashi cikin al-ashhurul hurum, sai ba ya ka ba, wanda yake nuna maka aiki ne na Ubangiji. Me yasa kai zaka zo ka canza ka dauke shi fiye da yadda ma ashhurul hurum din suke? Domin da martabar da ake bashi fiye da martabar da ake bawa ashhurul hurum. To shi ne yake cewa wa qad nahana annabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil jumu'a ma'a azimi fadlihi, manzo Allah ya hana ayi azumin ranar jumu'a duk da girman falalarsa. Kaga rashin azumin ba shi yake nuna cewa ranar ba ta da falala ba. Fadalla hadha ala annahu la tahdusu ibadatin fi zamanin wa la makanin illa in shuri'at, wannan sai ya nuna maka ashe ibada ba a yin ta a wani zamani ko a wani guri sai idan shari'a ce ta ce ayi. Wannan duk muna karanta maganar Abu Abdullahi Haffar al-Maliki, yace ne bari cewa wama lam yushra la yuf'al, duk abinda bai zo a shari'a ba to kada a yi shi. Iz la ya'ti akhiru hadhihi al-umma bi adami ma ata biha awwaluha, yace saboda babu abinda karshen wannan al'umma za su zo da shi ya fi zama shiriya akan abinda na farko su kai, ko akwai? Babu. Ashe in shiriya ne da su za su riga mu, ba za mu riga su ba. Ya ci gaba da cewa ولو فتح هذا الباب لجاء قوم فقالوا يوم هجرته الى المدينه يوم عز الله فيه الاسلام فيجتمع فيه ويتعبد. Da zamu bude wannan kofa a ce dukkan wata rana ko yini ko sati da aka san yana da wata daraja a musulunci, an yi wani gagarumin abu a zo a yi biki a hole a wannan ranar, to da aka bude wannan kofar to abun ba zai kare ba.
wani sai zo ce to ai hijira ma babban abu ne a musulunci, saboda haka a dinga yin taron hijira. Ina ji akwai an fara fa, ko ba an fara ba, ta ji an fara fa. Shi a zamanin sa bid'a ba a fara ta ba, amma sun fara tun da an bude kofar. Yace sai a zo a ce a yi taron hijira kuma, saboda shi a wannan lokacin Allah ya girmama ya ɗaukaka musulunci a do a yi ibada. Yace wai qulu akharuna, wasu kuma su zo su ce al-lailatu allati usriya biha fihi fiha hasala lahu fiha hasala lahu fiha min ash-sharaf. Yace to ai ranar da aka yi isra'in sa, daren da aka yi isra'i da shi, ai a wannan daren ma ya samu ɗaukaka, a zo a yi taron isra'i da mi'raji. A zamanin sa ba a yanzu ana yi. Kaga shi yana ta magana a zamanin sa, yana ce an aka bude wannan kofa wasu ƴan bid'a za su zo su ce za su yi kaza su yi kaza, to gashi nan mu ƴan bid'a suna yi. To shi ne yace fala yaqifu zalika inda haddin, sai abin ya zama baya da iyaka. Wal khairu kulluhu fi ittiba'i salafis salihi, al khairi duk yana nan ya tattaru a cikin bin magabata na ƙwarai. Alladheena ikhtarahum Allahu lahu, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya zaɓe su, kama fa'alu fa'alna, duk abinda suka yi shi za mu yi, wa ma taraku taraknahu, duk abinda suka bari za mu bar shi. Qala, yace fa idza taqarrara hadha, idan wannan ya tabbata haka abin yake, zahara anna al-ijtima' fi tilka al-layl laysa matluban shar'an, sai ka fahimci cewa kenan taro a wannan dare ba wani abu ne da shari'a ta bukata ba. Bal yu'maru bi tarkihi, yace abinda ya kamata ayi umarni a hana. Wannan ka duba al-mi'yarul mu'rib na 7 sifili na 7 shafi na 99 zuwa na 101 yayi wannan bayani. Ibnul Hajj a Madkhal, masu karatun littafin Iyadus Sunna Ikhmadul Bid'a na Sheikh Usman Danfodiyo za su kaina ta kawo Ibnul Hajj da littafin Madkhal. A cikin wannan littafi sifili na 2 a shafuffuka da yawa tun daga shafi na 11 ya yi ta magana akan irin barna da ake yi da fasadi a tarurrukan maulidi, yayi ta bayanin irin waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da shaƙiyanci da ake yi da sunan san Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk ya faɗa a cikin littafin Al-Madkhal. To har yazo yana cewa fa in kala minhu, idan ya zama na Madkhal babu kaɗa, abinda ya zama na maulidi babu kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe, wa amila ta'aman faqat, kawai mutum yazo ce shi abinci zai ci, zai yi ya kira jama'a ci abinci, amma maulidi zai yi, wada al-ikhwana ya kira abokansa, wa talima min kulli ma taqaddama dhikruhu, yace duk abinda na faɗa na aibubbukan maulidi ko abubuwan da ake a maulidi ya zama a shi wannan taron da shi ba a yi. Yace duk da haka fa huwa bid'a, duk da haka bid'a ne. Wato ko da ba wani zai zo ce to ai tunda dai wasu sun soki maulidi saboda ana kaza ana da kaza, ni maulidi na kawai abinci za a yi, a ci abinci, a yi dan karance-karance haka, dan sira, dan abin da a watsi, amma ba za a yi kaɗe-kaɗe ba, ba za a yi cakuɗu maza da mata ba. Yace to ko haka kai kayi bid'a, bi nafsi niyyatihi, da wannan niyyar taka ta cewa maulidi kai, inna zalika ziyadatun fi ddini, shi don yin haka tsari ne a addini, laysa min amali salafil madina, wannan shi abin da muke so a juji, baya daga cikin aikin magabata na farko, wattiba'u salafi aula, ka bi magabata na farko shi yafi, wannan magana muke so mu ji, baya daga cikin aikin magabata. ولم ينقل عن احد منهم انه نوى المولد, ba a taba turowa daga ɗaya daga cikin magabata na ƙware cewa yayi wani taro da niyyar maulidi ba. ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم, yace mu masu bi ne gare su, saboda haka abinda ya wadace su mu ma ya wadace mu. A cikin dai Madkhal juz'i na 2 shafi na 26 yace wa ba'dhum yatawarra'u an hadha, ya kawo laifuffukan da ake yi na tabar gaza a maulidi, yace to wasu suna kokarin kare kansu su yi dan tsefi ba za su yi wannan ba.
ويعمل المولد بقراءة البخاري شي مولد انسى بخاري ذا أكرنتا دان نبا البركة ودا عن ذلك بمكن أي واتشاب فرنا أي واكي واكي مزاد ماتا أتارو ماتا سيلوا سيواك أيتي تو شيئا شي بخاري ذا أتارو ذا أكرنتا أقول لسكة شي سوداء سوشيقات أكيا su ba za su bare a cike aike maulidi yadda ake yi ba su kuma za su hana ba su za su yi tsakiya don haka su za a dinga haduwa ne kawai iya ku ya ku ko mata su ya su a dan gida a yi alewa a yi abinci a yi alkaki a ci a karanta sira siran manzo Allah wasu suka ce su suna ga haka ba komai to irinsu yake bayani akan su yace wa hadha wa in kanat qira'atul bukhari في نفسها من أكبر القراب والعبادات شوف كودا دي شي كرنت سيد البخاري yana daga cikin manyan manyan abubuwan da zaka kusanci Allah da su yana daga cikin manyan manyan ibada wa fiha albarakatu alazima kuma akwai albarka babba cikin karanta sayyid al-bukhari wal khair al-kathir akwai al-khair bi yawa lakin izafu ila bi shartihi al-laiki sai dai ana samu wannan albarka da al-khair idan kayi shi bisa sharadin ta da ya dace على الوجه الشرعي كما ينبغي بيس يد شرعة تبارا كما يندي كما تا لا بنية المولد يتباد نية المولد يبا ويتي ألا ترى بكذا أن الصلاة من أعظم القرب دوبا صلى صلى أيتنا دقت كم بين أيوكا كو باين توهيدي سي صلى ومع ذلك تددها كدد جرمان صلى سوى إبادة سببا دا أتي متنزي زويت في غير الوقت المشروع با ألوك تندعك شرعا تابا لكان مذموما مخالفا دا ابن دا كي دا وان دا يهكا سيزان ابن زرجي وان دا زاء سوكا اتي يا سابع شراء ها دا سيزي زوي سلا اغار با علوكة انتبا قول اثر با علوكة انتبا ها قول اكد دا يتي اصباحي زي هذا دا سلا دا ابن ميكو اما تن دا بييت ابن سطال دا شراء تأجيبا سيزان سوكا قول اكبا تو هكا نشي ما كرنت مخالفا اي با اتي كواري وطرانا كي اليوة kai abinci kai lamurje ka kira mutane ka ce a sha a ci ai karatun bukhari ba a'a ka dauki karatun bukhari ibada ce a kowane lokaci za a iya yin ta to wannan shine zaka yi ka samu lada to waɗannan maganganu da wasu su duk abu ɗaya suka yi ta nuna mana cewa maulidin nan babu shi a zamanin sahabbai babu shi a zamanin tabi'ai babu shi a zamanin waɗanda suka zo bayan tabi'ai asba'u tabi'ina to in haka dai waye ya kirkiro maulidi kenan wa su waye suka kirkiro shi ya kamata kuma a tambaya hasbi da yayi a husnul maqsid fi amalin maulid ya sallama cewa babu shi a zamanin sahabbai amma dai ya ce zai samu masa wata majingina alqur'ani da wata majingina a hadisi amma a wancan lokacin bai bayyana ba bare jingina da wata aya ko ya jingina da wata hadisi fatawar ibnu hajar da ya nakalto shi ma ya sallama cewa babu shi a zamanin manzon Allah babu shi a zamanin sahabbai babu shi a zamanin tabi'ai to kenan dai waɗannan duk ba su san wani abu maulidi ba mu muka san shi to waye ya sanar da mu maulidi waye ya kirkiro mana maulidi muke yi Taqiyuddin Ahmad ibn Ali wani malami da aka fi sani da Al-Maqrizi yana da littafi sunan shi Al-Mawa'idh wa Al-I'tibar bi dhikr al-khutat wa al-athar tarihi ne na kasashi tsohon littafi ne ba na yanzu ba ya dade a cikin littafin shafi na 490 yana gaya mana cewa daular al-ubaidiyya al-fatimiyuna su suka fara kirkiro maulidai ba ma maulidi ba wasu kulafa'u wasu shugabanni da aka yi da suka mallaki masar suka mallaki al-maghrib al-arabi waɗanda suke bin bakin addini na shi'a shi'ar ma bakar shi'ar ta batiniya. Za mu faɗi wasu daga cikin irin halin waɗannan sarakuna waɗanda suka ƙirƙiro maulidi. Yace kana lil khulafa'i al-fatimiyyin fi tuwal as-sadati a'yadun wa mawasi. Waɗannan shugabanni waɗanda suke jingina kansu ga Fatima, amma fa ba ƴaƴan Fatima bane, ba jikokinta ba. Kakansu shine Ubaydillah al-Mahdi, wanda kuma shi salsalarsa ba Yahudi ne, ba Yahuda ma mummunan ba Yahudi, dan ta'adda. Bayan ya gama yin ta'addancinsa a Maghrib, ya zo har Masar, ya yada sun kafa daula wacce ta yi baƙin mulki a al-Maghrib al-Arabi da kuma Masar. Ta ɗau lokaci tana mulki, amma baƙin mulki wanda ahlus sunna suka sha azaba, suka ɗanɗani kudarsu a hannunsu. Waɗannan mutane miyagu al-Ubaydiyya su ne suka ƙirƙiro, yake cewa a duk tsawon shekara suna da ididdika da bukukuna. Daga ciki akwai bikin farkon shekara, akwai bikin ranar Ashura, akwai maulidin Annabi, akwai maulidin Ali ibn Abi Talib, akwai maulidin Hassan da maulidin Husaini da maulidin Fatima da maulidin khalifan da yake ci. Har haka duk shekarar maulidi ce. Ya faɗi mauliduka, mauliduka iri-iri wajen 28, yake duk suna yi. Su suka ƙirƙiro wannan maulidi a ƙarni na hudu. Ƙarni na hudu. Idan ka duba littafin Al-Kalkashanni, littafin Subhul A'sha, muna faɗin littafi da aka kada a ce ko wahabiyanci ne. Waɗannan duk ba wani ma, duk lokacinsu ma da aka ba Muhammadu ibn Abdullah ba a haife shi ba. Duk waɗannan da muke faɗa. Al-Kalkashanni ya rayu cikin ƙarni na 9, ya girmi masu Suyuɗi. Al-Kalkashanni a littafin sa Subul A'sha fi sina'atil insha, a juz'i na uku shafi na 498 zuwa 499, ya kawo irin bukukuna da ake yi da irin fitowa da zaman khalifan waɗannan daula ta Al-Ubaydiyya suke yi. Kafin mu ci gaba da faɗar abinda malamai suka faɗa game da ƙirƙiro maulidi da waɗannan suka yi, bara mu faɗi su waye Al-Ubaydiyya ɗin. A duba littafin Tarikhul Khulafa na Suyuɗi, in ba ka da shi ka je kasuwa ana sai da shi. Tarikhul Khulafa na Suyuɗi a farko-farkonsa wajen shafi na 6, ya ce wannan littafi nashi na Tarikhul Khulafa ba zai kawo ɗaya daga cikin waɗancan shugabanni da suka Al-Ubaydiyya ba, ba zai kawo ɗaya ba, ke saboda shi bai yarda khalifofi bane, saboda dalilai masu zuwa. Ya ce saboda aktharuhum zanadiqa, yawancinsu duk zindiƙai ne, kharijuna 'anil islam, sun fita daga musulunci. Wa minhum man azhara sabba al-anbiya, daga cikinsu ma akwai wanda yake zagin annabawa a fili karara. Wa minhum man abaha al-khamra, daga cikinsu akwai wanda suka halatta giya, a sha giya halal ne. Wa minhum man abara bis-sujudi lahu, daga cikinsu akwai wanda yake sawa ayi masa sujjada. Wal khayru minhum, mai dan dama-dama a cikinsu, rafidiyun khabith, shine babbakin dan shi'a. In an ce rafidi, to da faffan ɗan shi'a kenan, wanda yake kafirta Abubakar da Umar da Usman, yake zagin sahabbai, yake kafirta su, wannan shi ne rafidi. To yake wannan shi ne mai ɗan dama-dama a cikinsu. Yake mai ɗan dama-dama a cikinsu shi ne rafidiyun khabith, da faffan ɗan shi'a la'im, mugu ya amuru bi sabbi sahabati, yana umarni a zagi sahabbai, shi ne mai dan dama dama a cikin shugabannin waccan daula ta Ubaidiyya. Al-Qadi Abubakar bin Baqillani ɗaya ne daga cikin malaman ashaira manya, yana cewa kana al-Mahdi Ubaidillah batiniyan khabisan, ce dan addinin batiniya ne, shi kakansu kenan, kakan waɗancan mutane, ce dan addinin batiniya ne, batiniya wanda suke ganin komai akwai batini akwai zahiri, saboda haka shari'a da ake bi su sallah su azumi su zakka wannan zahirin ne ba shi Allah yake so ai ba, batinin yake so ai, saboda haka shi kuma shine zai maka bayanin me batinin. Harisan ala izalati millatil islam, kuma yana da kwadayi matuka yaga ya ga bayan addinin musulunci. A'dama al-ulama wal fuqaha, ya kakkashe malamai, ya kakkashe malaman fiqhu, li yatamakkana min igwa'il khalq, idan ya samu damar batar da bayan Allah. Yaga auladuhu ala uslubihi, kuma haka ƴaƴansa da suka zo a bisa wannan tafarki suka zo. Abahu al-khamra wal furuj wa asha'ur rabb, sun halatta giya, sun halatta zinace-zinace, sun kuma yayata baƙar aƙida ta shi'a. Zabi yana cewa kana al-qa'im ibn mahdi sharran min abihi zindiqan, wani ɗaya daga cikin halifofinsu, wai shi al-qa'im billah, ce ya ma fi babansa tsiya, wancan ne da muka gama faɗa shi ne uban, to wanda ya fi shi tsiya, mal'unan la'ananne ne. Azhara sabbal anbiya, yana zaginsa annabawa ƙarara. Wa qala kana al-ubaydiyuna ala millati sharran min at-tata, yace ai addinin da waɗannan ubaydiyuna suka rayu a kansa yafi irin mummunar aqida da tatar suka rayu a kansa. An dai san an taba jin ko su waye tatar waɗanda suka yi wa duniyar musulunci da bawa da ba ta musulunci kisan kiyashi ba, suka yi musu kisan kiyashi, to yace gane su ma da wannan. Haka na Abu al-Hasan al-Qabisi shi ma yana cewa inna allazina qatalahum ubaydillah wa banuhu min al-ulama wal ubbad 4000 rajul, yace malamai da masu ibada wanda waɗancan masu daula ta Ubaidiyya suka kashe, malamai da masu ibada sun kai kimanin 4000 li yarduhum an at-taraddi an as-sahaba, kawai wai su daina cewa radiyallahu anhu, su daina faɗa wa sahabbai radiyallahu anhu, akan haka sun kashe malamai 4000. Sauraka malamai suka zaɓi su mutu akan su bar cewa radiyallahu anhu, ce ina ma kawai bakin dan shi'a ne, yace ai zindiki ne ma. Al-Qadi Iyad mai littafin Ashafa yana cewa an tambayi Abu Muhammad al-Qayrawani, shi ne mai littafin Risala da muke karantawa, game da mutumin da waɗancan Banu Ubay za su tursasa shi ya shiga addininsu, ya kama ɗariƙarsu, ko dai ya kama ko su kashe shi, me ya kamata ya yi? An tambayi Abu Muhammad al-Qayrawani mai littafin Risala, sai ya ce yastarul qatl, ai ya bari su kashe shi, shi ya fi sauƙi. Wala yu'zaru ahadun fi hadha al-amri, ba wannan al'amari ba nan a shiga addinin waɗancan mutane ko aqidarsu ko ɗariƙarsu ba abu ne da za a yi wani hanzari ba. Yace farkon shigan waɗannan mutane kafin a san su, qabla an yu'rafu amruhum, kafin a san su, amma yanzu an san su, to wajibi ne a guje musu. Fala yu'zaru ahadun bil khawfi ba'da iqamatihi, fala yu'zaru ahaduhum bil khawfi, ba wani wanda za a yi wa uzuri da ya ji tsoro ne yasa ya bi ɗariƙarsu bayan kuma ya zauna a cikinsu. La'annal maqama fi mawdhi'in yutlabu min ahlihi ta'til ash-shara'i la yajuz, saboda bai halatta mutum ya zauna a gurin da za a ce ya bar shari'a ba, bai halatta ya zauna a nan ba. Wa inna ma aqama man aqama min al-fuqaha ala al-mubayanati, malaman da suka zauna a cikinsu kuwa sun zauna amma sun yi zaman doya da manja ne, suna zaman ƴan marina ne da su, ba zaman hulɗa suke yi ta arziki da su ba, sun zauna ne don su yi wa mutane bayanin addini, kada su fita kuma su waɗannan su tabbatar da jama'a. Saboda haka suka zauna don su dinga gaya wa mutane abinda waɗancan suke yi mara kyau. Al-Ubaydiyuna su ne waɗanda suke sarakunan, suke da awar sanin gaibi. Ibn Fillikan a cikin littafinsa Al-Wafayat ya gaya mana, yake cewa labarin da'awarsu da sanin gaibi abu ne da ya shahara. Ɗaya daga cikin sarakunansu Al-Azizu Billah ya taɓa hawa minbari ya rubuta wasu baitoci biyu yana cewa, bizzulmi wal jawri qadra dina wa laysa bil kufri wal hamaka, in kunta utita ilma ghaibin bayyin lana satib al bitaqa. Ya rubuta a takarda ya liƙe a jikin minbari, ce mun haƙura mun jure wa zalunci da ake yi mana, mun haƙura da wannan, amma ba za mu haƙura da kafirci da wauta ba. Yace in kuma kai kana da awar an baka ilimin gaibi, ka tona asirin wanda ya wannan rubutun. Sai zan zage shi, yace tona asirinsa. Kakansu Al-Mu'izzu Billah, wanda shi ne ya kafa daularsu, daular ta Fatimiyya a Masar, in ya fito irin taken da mawaƙa suke masa, sukan ce masa, ma shi'ita la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta al-wahidul qahhar. Taken da mawaƙa suke binsu suna masa ce, abinda ka so shi yake wakana, ba abinda Allah ya so ba, don haka ka yi hukunci irin wanda kake so. Fa anta al-wahidul qahhar, kai ne ɗaya tal, kuma kai ne mai rinjaye. Wannan shi ne kakansu Al-Mu'izzu Billah, ya yayata ita wannan aƙida tasu a Masar, kuma ya tilasta a yi ƙarfi da yaji, duk wanda ba zai yi ba maganinsa kisa. Bai ta yin hauka iri-iri, ya sa ana masa sujjada, ya haramta sai da ruɗab inabi, abinda dabino ruɗab a kasuwa, duk wanda aka kama a kashe yana sai da dabino, ya hana sai da inabi, duk wanda aka kama yana sai da inabi a kashe shi. Yasa duk aka je aka samu gonakin inabin da dabino duk aka wato kashe-kashe da su, aka tuttuɓe su. Haka yake yawo kasuwa, so yana yawo kasuwa wai shi hisba yake yi, sai hau jakinsa da wani ƙaton bawansa a bayansa suna hisba. Duk wanda suka gani a kasuwa ya karya dokarsa shi, to ya cancanci a ladabtar da shi. Ladabtar wadda za a yi masa shi ne a bainar jama'a, wannan bawan a sa shi ya yi luwaɗi da wannan. Haka yi dingayi. Ya hana mata fita ko ina, duk matar da aka gani a kamo su ta gama yawo. Dokoki na zalunci yayi ta kafawa. Saboda haka an rayu cikin ƙunci a zamaninsa. Akwai sanda yaransa bayinsa suka yi faɗa da wasu a cikin Masar, yasa aka ƙona garin gaba ɗaya. Aka ƙona garin gaba ɗaya. Wannan shi ne Al-Hakim bi Amrillah. Akwai sanda yasa da Kiristoci da Yahudawa da suke Masar, yasa Kiristoci su dinga sanya, su dinga rataye wani ƙaton cross mai nauyin gaske a wuyansu, da shi za su dinga yawo. In dai za ka fito su sai ka fito da wannan, kanka yana rawa. Yake Yahudawa kuma shi ma ya samu wani ƙaton dutse wai ɗan maraƙin da suka bauta ne, su dinga rataye shi. Yasa aka rurrushe musu gidajen bautarsu. Daga baya kuma ya fito da jawabi da wani bayani, wata doka yake musu ce, domin wasu yi ta shiga musulunci dole, to an ce sai ka sa wannan za ka yawo, ba sai ya shiga musulunci. cikin shiri ko suka yi ta shiga musulunci ala kurhi to daga baya kuma sai zo ce ya soke dokar kowa ya cire kuma ya bada dama kowa ya koma addininsa yahuda suka koma wai yahudancinsu kiristoci suka koma kiristocinsu za a bi a siyar alamin nubala ya kawo tarihin halifofin daular ubaidiyya a jere saɓanin yadda ya saba jerin abubuwansa bisa shekaru da ɗabaka amma ya jero su ya ce don a ɗauki izina sun kashe limamin sunna akwai wanda suka feɗe shi saboda kawai ya ce bai yadda a ce za a ɗau azumi da kalanda ba don su da kalanda ake ɗauka azumi shi bai yadda ba aka feɗe shi saboda haka ya kakkashe malamai da yawa kamar yadda Al-Qabisi Abul Hasan Al-Qabisi yake gaya mana wajen kimanin malamai 4000 suka kashe to waɗannan su suka ƙirƙiro maulidi da muke yi yanzu الشيخ علي محفوظ الاتفن ساء الإبداع في مدار الابتداء هنا جاء منا وكيش أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون فوقوا أن سكفارك الأولى جاء القاهرة سوني شو أغبني ندولة فاطمية سوني الأبيدية أقرني في القرن الرابع أقرني هدو فابتدأوا سنة موالد سكة موالد سكة إرتروا مولدي كلا شدع سنة كما عند مكة فتاة بايا مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد علي مولد حسن ده فاطمة مولد حسن ده حسين فانا مكما ده مولد شوغبان ده ايكيشي يجي سكة إرتروا وطنن aka ci gaba da yi ila an atala al-afdal ibn amir al-jush har lokacin da wani komanda wanda ake kiran shi al-afdal yazo ya rushe bid'o'in bayan ya rushe a zamanin al-hakim bi amrillah wanda muka gama bayanin sai yanzu sai ya dawo da maulidin aka ci gaba da yi a shekarar hijira ta 525 da 24 wanda da mutane har sun ma fara mantawa sai ya dawo da maulidin a Erbil kuma a cikin garin Mosul Mosul tana cikin Iraq can yankin da Kurdawa suke yanzu wani sarki ne wanda ake kira Abu Sa'id Al-Kawkabari ko Al-Kawkabari shi ya fara Kawkaburi shi ya fara ƙirƙiro maulidi kuma an ce ba shi ya ƙirƙiro ba akwai wani sufi dan sunan shi Umar ibn Muhammad ibn al-Bulla wani sufi ne shi ya fara dora wannan sarkin akan mu ma mu dinga maulidi shi kuma sarkin ya karba sai su yudi da suka zo kara maulidi a cikin hasbul maktub fi amal al-maulid da ba wanda ba su waɗanda suka zo daga baya-baya wanda suka yi littafi irin su Alawi Al-Maliki Muhammad Alawi Al-Maliki da suka zo suka yi rubutu akan maulidi cewa suka yi wanda ya fara ƙirƙiro shi ne wannan sarki shi kuma sarki ne mutumin kirki mai kyauta jarumi shi ya fara ƙirƙiro maulidi tare da cewa tun kafin zuwan wannan sarkin kamar yadda muka gani muka ji daular ubaidiyya su suka fara yi saboda haka shi ma wannan sarki ya zo ya samu wani abu ne da ake yi kuma shi ma ba shi ya fara kirkira ba wani sufi ne ya dora shi akai yake su ma su dinga maulidi saboda haka a wannan lokacin ake maulidi kamar yadda su yi shi da kansa ya nakalto daga Sibt ibn al-Jawzi cewa wannan sarkin yakan yi gagarumin maulidi a kashe kuɗi na fitar hankali a yanka dabbobi kimanin 5,000 a yanka shanu kimanin 10,000 a kaji kai, a yanka kaji kimanin 10,000 a yi wajen kwano na alewa wajen kwano 300,000 na alewa banda kabaki daban-daban na madara da nono. Yake ya kirawo sufayi da malamai da alkalai ayi biki a tashi, yace ayi kada-kada ayi rawa, yace shi kansa sarki wannan sudi shi yake gaya mana a inda yake kara maulidi, yace shi kansa sarkin zai tashi a tashi da shi yayi rawa ce tun daga azhar har huduwa alfijir. To saboda Allah sarkin da zai zama haka yanzu zai ɗaukaka addinin musulunci, yanzu zai jihadi sarkin da za a tashi tun daga azhar ana tarawa da shi. Shi wannan sarki wasu su ce mutumin kirki ne, wasu kuma malaman tarihin kamar Yaqutul Hamawi a Mujamul Burjan cewa azzalimi ne mai kwace kudin talakawa. Saboda takila ba duk da kudin talakawa ake wannan fatakar sana'a yake yi ko noma yake yi, saboda kudin talakawa ne ake wannan fatakar da shi a tashi a yi rawa. Waɗannan su suka ƙirƙiro maulidi, daula Ubaidiyya su suka fara, daula ce ta shi'a, ce sa a duniya yanzu ba wanda ya fi ɗan shi'a maulidi, ba wanda ya kai tsayin maulidi. Saboda haka su ake rakiya wanda bai dace ba, abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, magabata na ƙwarai ba su yi ba. Al'a'immatul arba'a din nan da ake koyi da su duk ba su ma san wani taron maulidi ba, kawai rana tsaka wata muguwar daula wanda malaman musulmi suka dinga tsine mata. Ibn Taymiyyah yake cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa daular Ubaidiyya ba daular musulunci ba ce, daular kafirci ce. To daular kafirci ita ta ƙirƙiri maulidi ake yi. Baka babu mamaki idan ka ga daulolin kafirci ma a yanzu suna ɗaure maulidin gini, saboda irin abubuwan da yake ya kunsa an san ba tarbiya ba koyarwa ba ce mai tattare da ruhi da za ta zaburar da musulmi yayi wani abu, koyarwa ce da za ta kashe musuluncin ta murƙushe shi. Idan aka sawa musulmi aqidar sai shekara zai tuna manzo Allah, ai kaga an gama da mu, a ce mu zauna ba za mu tuna shi ba sai shekara. Ai ya kamata koyaushe mu zama masu bita, masu darasi a cikin sirarsa da sunnarsa dare da rana, koyaushe mu zama masu karantar da kawunanmu da 'ya'yanmu. Me yasa ba za mu yi wannan ba sai sau ɗaya a shekara? Idan har ya zama da al'ummar musulmi za ta fi akan haka, ya zama wannan shi ne tsarinta, me zai hana 'yan mulkin mallaka su ba mu wannan goyon baya na biliyon Barnabas, kamar yadda yake a cikin tarihin Jabarti, tarihin Masar na Jabarti, a ciki yake faɗa cewa Nabiliyon Barnabas lokacin da ya zo ya kama Masar, sai kuma tana ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa, a maulidin shi yake kiran wani da ake kira Ash-Sheikh al-Bakari, wani shehin sufiya, ya bashi maƙudan kuɗi ya ce ya je ya yi maulidi, kuma ya halarci maulidin shi da filiyon ɗin, zai halarci maulidin tun daga farkon sa'a ta shi. Musulunci ne na ƙwarai, har ne zai kira ku ya ba ku kuɗi ya ce ku je ku yi, kuma ya zama da shi ake yi? Su ma biliyon ɗin nan fa su ne su bush ba, irin su bush ba a yanzu. Kana ji akwai wani abu na musulunci na ƙwarai da Bush zai kira mu ya ba mu kuɗi ya ce mu je mu? Ai duk inda ka ga dala ba Amerika ta shigo to akwai haɗari, in ka ce ba za ka zauna lafiya ba. To kuɗi suka dinga ba su, ana yin wannan maulidi duka a Maghrib lokacin daular Faransa tana mulki, mulkin mallaka, har kudin mota da kudin jirgin kasa ake rajewa din Maulidi yazo. Dolar Faransawa su rage kudin mota da kudin jirgin kasa saboda a taya musulmi murnan Maulidi. Kuma ka sun rungumi abin hannu biyu suna taimakawa. Lokacin da Yemen tana gida biyu kafin ta haɗe, kudu da arewa, kudun suna bin tsarin gurgugu, tsarin ba Allah ba, ma ba ruwan Allah ba, tsarin babu Allah. Amma in Maulidi ya zo, su suke tsayawa tsaye sai an yi Maulidi, su suke tsayawa tsaye tsayin daka sai an yi Maulidi, kuma ba wanda ya yi inkari. Mutanen da suka ce ba Allah, ba magana shari'ar Allah, ba wai ba shari'ar Allah ba, a'a ba Allah ne gaba ɗaya su aboki, to amma za su tsaya maka sai kai Maulidi. Anya abinda za ka yi din nan ba masalahar su ne. To saboda haka waɗanda suka kirkiri Maulidi su ne daular Al-Ubaidiyya. Daular Al-Ubaidiyya kuma da ijma'in malamai daula ce ta kafirci, ba daula ce ta musulunci ba. To idan muka fahimci wannan, za mu yadda kenan Maulidi bid'a ce. Bana jin akwai kuma wanda zai ce a'a shi yana nan akan sunna ce. Bana jin akwai wanda yake zai yi rashin kunya da wanda sai dai ka kira ta rashin kunya ya ce Maulidi sunna ce. Bidda na ji wani malami a rediyo ya ce mustahabbi ne, ya ce mustahabbi ne shi Maulidi. Wani aka ce mustahabbi ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, shi ne mustahabbi fa. Ko kuma wanda kai kake so, duk abinda ka ce mustahabbi kana nufin abinda Allah da manzo suke so ko? Bana jin wani ya fahimci mustahabbi sabanin haka. To shi ya ce Allah da manzansa suna son Maulidi, tunda kalmar mustahabbi abinda take nuna kenan. Tare da cewa babu wani wanda ya taba cewa Allah ya ce ayi Maulidi, babu wanda ya taba cewa manzo Allah ya ce ayi Maulidi, babu. Masu ba wa Maulidin kariya sai dai ayi ta kokarin a kawo masa majingina, ai a Al-Qur'ani a hadisi za a samu wasu abubuwa da za su iya tallafa masa. Ai wanda za mu zo kansu, wanda muka kira su shubha, shubhar Maulidi ko shubuhohin Maulidi, dan ba su kai ma ka kira su dalilan Maulidi ba, ko daga ce musu shubuhohi, domin da za ka ji kama kama ne, ko kai aka kyale ka ko babu wani darasi aka kyale ka wanda duk zai riko su sai kawo hal da shi, duk iliminsa kuwa sai kawo hal da shi. Allah ya soki bid'a a Al-Qur'ani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki bid'a a hadisansa. Magabata na kwarai sun yi Allah wadare da bid'a da 'yan bid'a, wanda kuma kowa da yake karatu ya san wannan. Allah ya gaya mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Allah madaukakin sarki yace wannan shi ne tafarki na wanda yake miƙo tosar ki bi shi, kada ku bi wasu 'yan hanyoyi sai su raba ku da tafarki na wannan shi ne abinda aka yi muku wakilci da shi, ko la'alla ku kiyaye dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da al-Imam Ahmad da Hakim suka rawaito hadisi sahihi. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wani layi dogo miƙe a daura da shi, kuma sai wasu 'yan ƙananan layuka a karkace, sai ya karanta musu wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, da hanyar Ubangiji a miƙe take ku bi, wala tattabi'us subula, ya nuna waɗannan ƙananan hanyoyin na gefe da gefe. Kaga a cikin nan akwai ishara zuwa ga cewa waɗannan hanyoyi na gefe da gefe za su jingina kansu ga wannan hanya miƙaƙƙiya, sai manzo Allah ya yi su a jikin wannan miƙaƙƙiya. Saboda haka ba za su tsaya da kansu ba, za su rabu ne da musulunci na ƙwarai. To shi to amma kasu kasu su bi wannan, in kuka bi waɗannan hanyoyin to shi kenan ku rabu da wannan miƙaƙƙiyar. Mujahid ya fassara waɗannan an hanyoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shata da cewa su ne al-bid'u wash-shahawat, bid'o'i da bin san zuciya, al-bid'u wash-shubuhat, bid'o'i da bin shubuhuhi. Aka duba hiddatul awliya. Haka nan Allah yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Masu saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su rabu da hanyarsa su kama wata ahir ɗansu, kada wata fitina ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi. Fitinan nan Ibn Kathir yake cewa fitina a cikin zuciyarsu ta kafirci ko munafiki ko bid'a, wanda duk zai saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai fada ramin bid'a. Hakanan Allah yana cewa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. ولدك يسابع ومن ذن الله يشاقق الرسول من الشك لك كلمة الشك أكاوك شيشاق واتو كمان من ذن الله يانا تن شيانا تن وني جيفي قدا واتو ما يتعرض من ذن الله يقوم جيفي يامر من ذن الله صلى الله عليه وسلم بغن من ذن الله أينزشي لبغن سنة ويتبع غير سبيل المؤمنين يبي wata hanya ba ta mu'minai ba. In Allah ya ce al-mu'minina farkon su waye za su shiga cikin wannan aya? Sahabbai sannan tabi'ai. To hanyar da kake bi kana maulidi hanyar su ce ko ba ko kuma ta wasu ce? Kaga ba ta su bace. ويتبع غير سبيل المؤمنين yabi wata hanya ba ta mu'minai ba wallahi ma ta wallahi sai mu dora masa nauyin alhakin da ya dauka. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ kuma mu jefa shi ranar mu kona shi da wutar jahannama ranar gobe kiyama. وَسَاءَتْ مَصِيرًا makoma ta yi muni. Haka nan Allah yana cewa innal ladhina kafaru sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftari. Waɗanda suka kafirci fushi zai same su daga ubangijinsu da kaskanci a nan duniya, haka muke sakan kawa masu ƙage. Katada ya ce duk wani ɗan bid'a ba zai mutu ba sai Allah ya yi fushi da shi kuma sai ya ƙasƙanta shi. Wace a Al-Qur'ani Allah ya faɗi haka da ya kawo wanda a sai na duhun gazabu min rabihin wa zillatun fil hayatid dunya, sai ce wa kazalika najzi al-muftari. Haka nan muke sakan kawa masu ƙage su ne ɗan bid'a. Haka nan hadisai tili wanda duk yawancin mu an san su wanda suke sukan bid'a, hadisin Irbad ibn Sariya fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Hadisin Irbad ibn Sariya da yake cewa wanda duk ya rayu daga cikin ku zai ga sabani sassabawa mai yawa, wanda yace kaza wanda yace kaza, wanda yace haram wanda yace halal, wanda yace wajibi wanda yace ba wajibi bane haramun ne, za ku ta ganin wannan sassabawa. To maganin da za ku samu tsira daga wannan shine fa alaikum bi sunnati, ku rike sunna ta gangan ko sunnatul khulafa'ir rashidi da sunna khalifofi na shiryayyu. Alihofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wata sunna ta su kadai, sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar su. Addu alaiha bin nawajib, ku kama su ku cije da hukokin ku ta yadda babu wanda zai iya raba ku da ita. Sai ce wa iyyakum muhdathatil umur, a hirdin ku da hane ku da riko da abubuwan da suke fararru ma'ana wanda bayan sa aka fare su. Maulidi yana cikin ba ciki dan san waye zai iya fidda shi ba, yana daga cikin fararru. Amali to iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a, duk wani abu fararre a addini bid'a ne, kuma duk wata bid'a bata ce. Haka nan hadisin Jabir da yake gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tashi a cikin huduba yace amma ba'du fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله او روايه النسائي وكل ضلاله في النار. قال اهو دبتا yakan bude ta da waɗannan kalmomi. Su bayan haka mafi kyawun zance littafin Allah, mafi alkhairin shari'a shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, mafi sharrin al'amura fararrun su, kuma kowace bid'a bata ce. A riwayar Nasa'i, wa kullu dalalatin finnar, kuma kowace bata ma'ana ma'abocin batar yana wuta. Hadisin Aisha wanda yake Bukhari da Muslim, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Yan bid'a ba sa san hadisan nan. Wanda duk ya kirkiri wani abu da baya cikin al'amarin wannan, fa huwa raddun, ai fa huwa mardudun, wannan abun za a bayar wa mai shi ba a karba. Arwatar wayar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, wanda duk zai wani aiki ba da umarnin mu ba, to an bayar masa da aikin sa. Hadithun Anas, man ragiba an sunnati fa laysa minni, hadithun Anas da Abdullah ibn Amr da sauransu suna nan da dama. Saboda haka bid'a maulidi bid'a ce, bil ittifaq har ma masu yi maulidin sun yadda bid'a ce. Ma'ana manzon Allah bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, magabata na kwarai ba su yi ba, to me yasa kuke yi? Me yasa kuke yi? Suke suka ce akwai wasu dalilai da suka sa suke yi. Wanda ina ganin duba da lokaci za mu jinkirta bayanin dalilan da yasa suke yi, wanda muka ce mu a wajen mu shubuhohi ne. Darasin al-ubudiyya na ranar Litinin za mu dora. Darasin al-ubudiyya za mu yi karatunmu na at-tajrid as-sarih ranar Asabar, amma a darasin al-ubudiyya kamar irin wannan rana kenan za mu ji dalilan da yasa masu maulidi suke yi. Insha Allah ta'ala mu ji dalilan sun isa su zama sun ba mu wannan bid'a ta maulidi gurbi a addini, tare da cewa waɗancan miyagun mutane al-ubaydiyya su suka fara yinta a duniya, yanzu kuma za ta zama addini ne na ahlus sunna masu koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Insha Allah wannan shine zaman mu na gaba ranar Litinin mai zuwa in Allah ya kai mu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
cewa malam menene gaskiyar maganar da yake cewa Sheikhul Islam ya fada dangane da maulidi, kuma a ina ya fada, a wani littafi ya fada? Zamu zo kan maganar Sheikhul Islam dan tana daga cikin abinda wasu ƴan bid'ar suka yi garkuwa da ita, suke hujja da ita akan cewa maulidi mustahabbi ne. Wannan ji wani ɗan bid'a ya faɗi haka, ya ce kuma Sheikhul Islam ma ya ce mustahabbi ne. To za mu zo kai a hankali insha Allahu a karatunmu na gaba. Wannan kuma yake cewa akwai masu cewa idan ana cewa maulidi bid'a ce, to ai ko zamanin Annabi bai taɓa tara mutane don gabatar da tafsiri, da tafsiri ya sa wani yana ja masa baki shi kuma yana fassara ba? Wasu ba a taɓa samun Annabi ya yi haka ba. Saboda haka sai a daina tafsiri kenan, shi ma bid'a ne. In ka ji duk ana wannan kama-kama an rasa mai za a ci. Wato da maulidi yana da wata hujja ƙarara, duk ba sai an kai ga haka ba. Shi kansa wanda yake faɗar haka da kwai alamar ba wai ɗalibin ilimi ba ne, da abin da yawan ɗan na farko yana son manzon Allah ya dinga tafsiri. Menene tafsiri? Yana gaya ya ja baki ya fassara zuwa wani yare ku? Na farko dai ya san cewa dukkan Alkur'ani sanda aka saukar da shi Annabi sai ya zauna ya karanta wa sahabbansa. Sahabbansa kuma suna jin larabcin da aka saukar da Alkur'ani da shi. To wani tafsiri zai musu? Kana shi ya zaki su ma sahabban da irin mune fa. Ba ga wani tafsiri yake ne a yi masa. Amma inda ba a jin yaran, Ibnu Abbas almajirin almajirin waye?
Almajirin manzo Allah ne, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri. A Hajji yana yin tafsiri, yana zaunawa da shi da Abu Jamra ya karanta masa Al-Qur'ani, shi kuma yana fassarawa da harshen Rumawa, harshen Farisa, don su ji abinda Al-Qur'ani ya zo da shi. Ba shi ne tafsiri ba? Ku shigo maulidi fa. Wani kuma ya ce, me za ka ce game da wannan hadisin da wasu suke yi wa tawili, man sanna sunnatan hasana, wanda yake ganin maulidi ma sunna ce hasana, suna ce hasana da waɗancan miyagun sarakunan suka ƙirƙiro kenan, saboda haka suna da ladanta har a kiyama ta tashi. Ko ba ka hadisi bi falahu ajru ha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujuri ila yawmil qiyamati la yanqusu min ujuri shay. Za mu zo kansa, yana daga cikin shubuhohin, za mu zo kansa a karatunmu na gaba. Dan Allah haka ne cewar wannan al-malikul muzaffar wanda ya yi ƙirƙiri maulidi a Irbil a garin al-Mawsil, wanda muka faɗa yana kashe kuɗin nan, gaskiya ne Ibn Kathir ya masa shaida cewa sarki ne mai tsoron Allah, mai taimakon mutane. Mun faɗi wannan cikin bayanin cewa akwai waɗanda suka ce mutum ne wanda yake salihi mai tsoron Allah, mai taimakon mutane, shuja jarimi. Muka ce kuma wasu malaman tarihi sun faɗi akasin haka. Akwai Yaqutul Hamawi, Yaqutul Hamawi ya gabaci Ibn Kathir mai littafin Mu'jamul Burjan, ya yi yawo duniya ya ga garuruwa daban-daban, daga ciki akwai ƙasa a garin Irbil din, garin Mawsil din. Shi kuma ya gaya mana akasin haka, ya ce azzalimin sarki ne. To ko ma dai meye ne, azzalimin ne, salihin ne, ba wannan ne abin dubawa ba, abin da ya yi daidai ne. Ko salihin ne, ai ba zai kai labari ba in ya zama abin da ya zo da shi ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ko ba shi ne ƙirƙiro maulidi ba, a daina faɗar cewa shi ya ƙirƙiro maulidi. A daular Ubaydiyya ita ta ƙirƙiro, baƙar daula ta kafiran ƴan Shi'a su suka ƙirƙiro maulidi. Saboda haka kowa yake maulidi ya san su yake koyi da shi, sahabba Annabi yake koyi da shi, ko ƴan Shi'a yake koyi da shi. Wani kuma ya ce batun sallar tahajjudi, ana yawan ambatinta a guraren maulidi, a ce ita ma ai bid'a ce, kuma ana yi. Saboda haka ita ma wannan za ta zo bayanin ta maganar Sayyidina Umar, ni'matul bid'atu hadhihi, za ta zo a cikin bayanin mu na sati mai zuwa insha Allah. Tambaya ta ƙarshe, wani ya ce a gaya mata yaya matsayin wannan littafi na muqaddimar Ibn Khaldun, domin shi ne yana karantawa a matsayin kafar sanin tarihin musulunci. Ina jin abu biyu, akwai muqaddimatu Ibn Khaldun, akwai kuma tarihu Ibn Khaldun. Muqaddimar juz'i ɗaya ce, muqaddima kuma kamar yadda kaji sunanta muqaddima ce, gabatarwa ce. A ciki abinda aka ce ya assasa a cikin wannan littafi shi ne ilimin sociology, ilimin sanin zamantakewa. Ya faɗi abubuwa da dama, wasu abubuwa hangensa ne, ko wasu abubuwa wanda yake ganin wanda hangensa ne, shi ya kiyasta da wasu abubuwa ya fitar da su, ba lallai ne su zama daidai ba. Sannan shi Ibn Khaldun duk da ya rike ya taɓa alƙalanci, amma ba wani malami ba ne fitacce a ilimin shari'a. Shi yasa yake da wasu ra'ayoyuka wanda suke sun fita daga ra'ayoyukan Ahlus Sunna, kamar irin ra'ayinsa na cewa babu maganar Annabi Isa, babu maganar Mahdi, babu maganar duk wasu waɗannan abubuwa. Wannan ba ra'ayi ba ne na Ahlus Sunna. To Ibn Khaldun yana da wannan. Wannan littafin muqaddima abinda ya ta kokarin ya assasa ilimin zamantakewa, wanda yake kira al-umran a wancan littafin nasa, ilimin raya kasa, ilimin sanin yaya dauloli suke kafuwa da suke faduwa. Daga ciki yana cewa dauloli rayuwarsu kamar rayuwar mutane ne, yadda mutane in mutum ya kai shekara 100 to ya zo ƙarshen rayuwarsa kenan, abinda zai dora duk to zai yi shi ne duk a rubuce. to haka nan daula ba ta wuce shekara 100 za ta mutu, duk wata daula da ta kafu bayan shekara 100 to za ta rushe. Yana daga cikin irin abubuwan da ya hango a cikin littafin sa muqaddima. Littafin sa tarihi shine wanda ya tarihi, ya rubuta tarihi. Tarihi ya rubuta na rayuwa gaba daya a bisa iya fahimtar sa, kuma yana kokari shi ya shigar da a fahimtar sa. Saboda haka shi ma kamar ɗaya ne daga cikin sauran malaman tarihi. Za ka samu abin karɓa daga wajensa da dama, za ka kuma samu abin da ba zai karɓu ba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Kuma a duniya to a lahira ba za a yi hukuma ba. Idan aka yi hukumar duniya tana sarayin da ta lahira. Sannan kuma ai so gaci yadda Allah ya ce illal ladina amanu, ya haɗa ta ya yi ta ne akan waɗanda suka tuba kafin a kama. Illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Allah ce wai sai waɗanda suka tuba kafin ku kama su, to ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai. Sai sa malamai suke cewa wannan haddi da aka ambata haddi ne da ake yi wa mutum ba wanda ya tuba ba. Idan mutum ya tuba kafin a kama shi, to abin da yake kansa kawai abin da ya sata na jama'a ya bar musu, amma babu mutum a zo a yi masa haddi na haraba, haddi da dan fashi. Matuƙar ya riga ya tuba ya sallama abin da ya sata. Saboda haka Allah ya ce sai waɗanda suka tuba kafin ku iyan musu. Idan kuka iyan musu to babu mutum tuba kuma sai an musu haddi. Amma in sun tuba kafin ku iyan musu, to kenan ashe ana maganar uba ce ta duniya kenan, ba uba ta lahira ba. Illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim, magana ne akan uqubar duniya, ba magana ce akan uqubar lahira ba. Domin uqubar lahira ita in an tuba ai ana yafe wa mutum sawa'un bayan an kan masa ne ko kafin a kan masa. In dai ya tuba za ta amfane shi. Saboda haka togata abin da cewa kafin a kan masa game da uqubar lahira ba ya da wani dalili. Sannan kuma hadisin Ma'is da Al-Ghamidiyya, Ma'iz da Al-Ghamidiyya waɗanda suka yi zina suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, abinda suka zo ko waɗansu abinda yake zuwa ce ya Rasulullahi asabtu zanba fatahirni, ya manzan Allah na yi laifi ka tsarkake ni. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji kalmar da suka yi amfani da ita, ka tsarkake ni, bai musu inkari ba. Ya ce to wai ga muku in na yi muku haddi za ku tsarkaka, bai ga musu haka ba. Wanda yake nuna cewa kalmar da suka yi amfani da ita sun yi amfani da kalmar a mahallinta. Ka tsarkake ni din nan, tsarkake shi. Yasa lokacin da aka ce Ma'is a har wani yana faɗa wani baƙaƙen maganganu a kansa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, ya ce kai baka san cewa taba taubatan law kutibat ala ahli al-madinati la wasa'atkum, baka san yayi tuban da za a raba wa 'yan Madina gaba ɗaya masu laifin Madina duk zai ishe su ba. Saboda haka ashe kaga haddin tuba ne. Da haka in har an yi masa haddi to an tsarkake shi. To wanda aka yi uquba kenan, wanda kuma a yi masa uquba ba, Allah ya sifirta shi ya rufa masa asiri, bai gamu da uqubar ba. Mutum ne ya yi zina ba a yi masa uquba ba, ba wani haddi da aka yi masa na mazinaci ko ya sata ko wani abu irin wannan. Ba a yi masa uquba ta wanda ya yi wannan laifin ba, ba a yi masa haddi da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ga masu irin wannan laifi ba. To wannan amruhu ila Allah, in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu, al'amarinsa na koma ga Allah. In Allah ya so ya kama shi ya masa azaba akan wannan, in ya kuma ga dama ya yafe masa. Saboda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta abinda bai kai shirka ba, bai manya sha shi ma ga wanda ya so. Mutumin da Allah ya rufa wa asiri iri biyu ne. Akwai wanda Allah ya rufa wa asiri a kan laifinsa kuma ya mutu bai tuba ba. To wannan shi ne muke cewa in ya mutu bai tuba ba, al'amarinsa na ga Allah. In sha'a afa anhu wa in sha'a azabahu. Idan kuma ya tuba, mutum da yake laifi wanda yake laifin kuma akwai haddi, sai kuma ya tuba, to da ya tuba bai je kuma an masa haddin ba har ya mutu. To yayin aka je lahira, jama'a suka ce shi ma ta talbashi'a, yana dan karkashin yadda Allah ya so da yayi da shi. In ya ga dama ya ce tafi aljanna, in ya ga dama ya ce to kai ka yi laifi ba a yi maka haddi ba, tunda ka tuba. Sauraka ta talbashi a wasu suka ce yake sun yi hujja da ayat da aka ambata inna la yusra an yusraka bihi da kuma hadisin Ubadah ibn Samit in sha'a afa anhu wa in sha'a azabahu fa akabahu. Wasu kuma suka ce a dole ne ya samu liman a shugaba na musulmi ko alkali ya kai kansa ya ce to yayi laifi iri kaza a lokaci kaza iri kaza a lokaci kaza yanzu ya tuba ya bar wannan laifi saboda aka yi masa haddi a tsarkake shi bai kamata ya zauna cikin hadari ba da za ka ce zai zauna ta talmashi'a ka gaina cikin hadari don aka je lahira din bai san inda za a yi da shi ba. Allah zai ga dama din ya ce ya yafe masa ko ko a'a zai ce a'a wanda ai gaba da shi ba ya da wannan tabbas. To suka ce bai kamata ya ci gaba da zama a cikin hadari ba ya kamata ya tuba ya koma ga ya kamata ya kai kan shi da liman shi kuma abin nan shugaba na musulunci ko alkali shi kuma ya masa haddi. Wannan shine ra'ayin Ibn Hazm to amma akwai malaman da suka ce in ya tuba daga laifinsa ko da bai je ya makkana kansa ya bada kansa a yi masa haddi ba to a ɗauka yana cikin waɗanda Allah ya gafartawa domin at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu wanda zai yi zunubi ya tuba kamar wanda bai yi bane. Kuma da Allah ya faɗi a manyan laifuka su shirka su kashe laifin da na suwaye sai ya gaciya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah ya ce sai dai wanda ya tuba yayi ibadi yayi aiki na ƙwarai to waɗannan su ne waɗanda Allah yake canza laifukan su kuma ayyukan lada. To kaga Allah madaukakin sarki yace wanda suka tuba sai wanda suka tuba ashe in ka tuba Allah yana karɓar tubanka kuma ya yafe maka abinda bai kamata ba shi ne mutum ya ci gaba a abin nan shi ne mutum ya nutsu ya sakankanci cewa ai tuban da ya kawai an karɓa a mutum ya zama cikin tsoro da fargaba wannan shi zai sa shi ya kirkata ta dangantaka sa da Allah kada ya sakankanci cewa ai shi ke na tuba na tuba ai kawai ma Allah ya karɓa a'a. Saboda haka wanda zai yi laifin nan kuma yana da haddi Allah ya sutece shi ya rufa masa asiri to ba lalle bane ya zo ya kawo kanshi ya yi ikirari ya ce ya yi laifi iri kaza a yi masa haddi. Abinda yake tsakaninsa da Allah shi ne ya tuba ya bar abin ya ce Allah ya fi masa ya yi tuba taubatan nasuha. Wannan shi ne abinda sayyidina aka rawaito daga sayyidina Abubakar da Umar da Ibn Mas'ud da sauransu kuma shi ne na sun shafi cewa duk mutumin da yake ya yi laifi na haddi ba a kan masa ba to ba lallai ne ya kai kan shi ya ce a yi masa haddin ba. In ya yi haka wannan wani abu ne daban kamar yadda Ma'iz da Al-Ghadibiyya suka yi su sun kai kansu. Amma da za mu karanta hadisin Ma'iz da Al-Ghadibiyya za mu ga bayan sun kai kansu ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kau da kai lokacin da Ma'iz ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa ya kullo ta gabansa ya ce ya rasulullah na yi zina a tsarkake ni manzo Allah sai kau da kansa kamar bai ji shi ba. Yayi wani waje da kansa sai kuma fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɗayan ɓangaren ya rasulullah na fayi kaza a yi min haddi manzo Allah ya kuma kau da kansa ɗayan ɓangaren ya kuma zagayowa ya rasulullah na fayi kaza a fayi min haddi manzo Allah ya ƙara kawar da kansa har sau biyu. Kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana cikin hankalinka malamai suka ce da ya ce akwai ina dan buguwar kai haka shikenan. Wannan shi yasa malamai suke cewa shine ma'anar ibn al-hudud sun fi abin da tura haddi manzo Allah yana ta kau da kai kuma yana ta naci da ya faɗa sau ɗaya ya yi shiru shikenan manzo Allah ba zai ce a kamo shi ba. Haka nan da ya faɗa na biyu manzo Allah ya kau da kai ba zai ce a kamo shi manzo Allah ya ji shi yasa yake ta kau da kai. A wata ruwa amma manzo Allah yana cewa la'allaka qabdanta la'allaka lamasta la ko dai kaza ko dai sun ba ko dai taba ko yana da sai dan bashi wani mafaka ya zure ya sake ra'ayi ko ga ana ta al-iqrar sayyid al-adilla musamman da zai zo ya ce ya yi iqrari nayi kaza babu abin da ya kai wannan yafi a kawo shaidu yafi komai to gashi yayi iqrari ya kawo hujja da tafi kowace karfi to amma kuma ana so a dan bashi wata dama ya zulle wanda shi ke da sauƙin shari'ar musulunci sauƙin shari'ar musulunci saboda haka in an san mutum yana laifi kokarin za a yi masa nasiha a nemo shi ya tuba a nuna masa ya tuba Allah zai karɓi tubansa ba daidai bane a cakuzo shi a kai shi gaban alƙali a ce gashi na an samo shi a bige muka samo shi ba daidai bane kamata ya yi kokari ku rufa masa in shi ya kai kansa ko wani tsautsayi ya sa ya samu kan shi gaban alƙali to amma ba daidai ba da ku ce ko kun abin nan sai dai in ya addabe ku ku sai ku nemi a yi muku maganinsa to saboda haka malamai suke cewa mafi yawanci suke cewa ba lalle ba ne ya je ya yi iƙirari gaban alƙali ya tuba zuwa ga Allah wasu kuma suna raba abin suna cewa idan ya kasance ya shahara da laifi an san shi da wannan laifin wato tantirin fitaccen dan iska ne dan yuyu to ya kamata ya bayyana laifinsa ya bayyana tubarsa ina kaza na tuba ya kai kuma a yi masa haji dan wannan ne zai sa jama'a su ci gaba da mutunta shi idan kuma dama a koyo yake ba a san shi ba to shi kenan sai ya sifirta kansa ya zo a cikin hadisi Abdullahi dan Umar a cikin Sahih Bukhari da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani a ranar gobe kiyama za a zo da bawa a kusanto shi daga ubangiji fa yuqarriruhu rabbuhu bi dhanbihi ubangiji sai ya sa shi ya ta ikrari da laifi kaza a'arafta dhanba kaza ka san laifi da kai lokaci kaza a guri kaza ka san zan laifi da kai lokaci kaza a guri kaza shi kuma yana cewa rabbi a'rifu zalika rabbi uqirru bi dhanbi ya ubangiji na san nayi har sai ya kawai sakankanci cewa shi ya gama yawo kawai magana ake a gama zinsafa masa laifi a ce a yi jahannama da shi sai ubangiji ya ce to je ka na gafarta maka kamar yadda nasirta ka a duniya saboda ka ga wanda Allah ya sirta a duniya yana iya sirta shi a lahira in ya ga dama don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah wanda yayi wani abu daga cikin wannan sannan Allah ya sirta shi fa huwa ila Allah to al'amarin sa na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya so sai ya tafi shi wa in sha'a azabahu in kuma Allah ya azabahu in kuma Allah ya so sai yayi masa horo wannan yana raddi ga khawarij da mu'tazila khawarij masu cewa wanda duk yayi kabira wanda bai yi aikin babban laifi wanda bai yi babban laifi to kawai wannan zai shiga wuta kai ya ma kafirta a gurin khawarij duk wanda yayi laifi babba to ya kafirta ya bar addinin musulunci kawai